Programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 5 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalama Si Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta yi ƙarin haske kan sauke Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da masarautar jihar ta yi daga makamin wazirin Bauchi.
Gaskiya ne, sun kawo mini takarda na ainihin sallaman Alhaji Muhammadu Bello Kirfi daga matsayin wazirin Bauchi a wannan lokaci wanda tuni aka maye gurbi garkuwan Bauchi.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda matsalar ƙarancin man fetur da tsadarsa a wasu sassan ƙasar ta jefa mutane cikin mawuyacin hali. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan gobe a Najeriya da kuma labaran wasanni. Amma ko duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an da lafiya ga labaran. Yau Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 a yakin da ya kaddamar kan Ukraine saboda hutun kirsimetin ƴan daddaɗiyar ɗariƙar Orthodox. Putin ya umarci sojojin Rasha da su dakatar da kai hare-hare kan ƙasar da ke makwabtaka da su na tsawon kwana guda da rabi daga yammacin gobe Juma'a, a cewar fadar shugaban Rasha ta Kremlin. ‘Yan ɗariƙar Orthodox da yawa, ciki har da waɗanda ke Rasha da Ukraine, kan yi bukukuwan kirsimetin ne a ranakun 6 da 7 ga watan Janairu. Tun a farko a yau ɗin nan Alhamis, Patrick Krell, shugaban ɗariƙar ta Orthodox da ke birnin Moscow kuma mai goyon bayan Putin a mamayar Ukraine, ya yi kira ga dukkan ɓangarorin biyu da ke yaƙi a Ukraine da su cimma wata yarjejeniya ta kwance ɗamara saboda hutun na kirsimeti. To, sai dai Ukraine ta yi watsi da kiran a matsayin wani tarko wanda ya kamata a yi kafa-kafa da shi. Wani gungun 'yan ra'ayin riƙau na gidi a Majalisar Wakilan Amurka ya sake taka birki ma ɗan Majalisar Wakilai daga California, Kevin McCarthy, a yau ɗinnan Alhamis, a yunƙurinsa na zama kakakin Majalisar Dokokin Amurka, a ci gaba da turjiyar da suke yi cewa shi bai da cikakkiyar azama wajen kare muradun 'yan ra'ayin riƙau. A rana ta uku ma da aka yi ƙoƙarin samun shugaban Majalisar Wakilan mai kujeru 435 ta kasance kamar rana ta farko da ta biyun, inda McCarthy, wanda ya shafe shekaru 16 yana ɗan majalisa, wanda kuma shi ne shugaban 'yan Republican a majalisar a yanzu, ya kasa yin nasara wajen samun adadin ƙuri'un da ake buƙata don samun wannan matsayi na kakaki. 'Yan Republican 201 ne suka goyi bayansa a zagaye na 7 ɗin, wanda wannan adadin ne ma ya samu daga cikin zaɓukan da aka yi a farko a ranakun 3 da Laraba, duk da yake ya yi ta yi mika wuya kan wasu daga cikin buƙatun masu tsatsauran ra'ayin riƙau ɗin game da ƙa'idojin tafi da harkokin majalisar don zawarcinsu. An baje majinyata akasari tsofaffi kan maɗaukan marasa lafiya a lunguna da saƙo-saƙo na asibitoci, inda ake ta ba su iskar oxygen yayin da cutar COVID-19 ke ta yaɗuwa a Beijing, babban birnin ƙasar China. Asibitin Qingyuanguling, wanda ke gabashin birnin, na maƙare da sabbin majinyata a yau ɗinnan Alhamis. Zuwa safiyar yau ɗinnan an samu ƙarancin gadaje, kuma motocin ɗaukar majinyata na ci gaba da kawo waɗanda ke fama. Jami'an kiwon lafiya da likitoci, waɗanda tuni ma suka buwaya, na ta rugawa suna ɗaukar bayanai, inda suke ta tantance matsalolin da suka fi muni don su fi ba su fifiko. Daɗa yaɗuwar da cutar ke yi tsakanin marasa lafiya, waɗanda tun dama ke buƙatar kulawar asibiti, ya biyo bayan dakatar da tsauraran matakai da China ta yi ne a watan jiya, bayan wato kusan shekaru 3 da aiki da dokar hana wato ta hana tafiye-tafiye, rufe makarantu, wanda hakan ya yi matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar, wanda hakan ya haifar da zanga-zanga wadda rabon a gaɗirinta tun a ƙarshen shekara ta 1980. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya jagoranci sujjadar jana'izar tsohon Papa Roma Benedict a yau dinnan Alhamis, inda ya kwatanta wasu daga cikin manufofin mutumin da ya gada ɗin da na Yesu Almasihu. A jawabinsa gaban dubban masu makoki a dandalin St. Peter's Square, yayin da wata babbar ƙararrawa ke kadawa, wasu mutane 12 sun ɗau akwatin gawar Benedict suka fitar ga babbar majami'ar a St. Peter's suka ajiye a harabar majami'a mafi girma a duniya. Nan da nan aka barke da tafi a tsawon babbar hanyar cikin ginin, wadda aka game ta da tururi a matsayin alamar girmamawa ga Benedict, wanda ya kasance wani gwarzon masu ra'ayin riƙau a majami'ar ta Roman Katolika.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To majalisar masarauta mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwan Suleiman Adamu ta zaɓi sabon wazirin Bauchi biyo bayan sauki Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da ke riƙe da mukamin bisa zargin da ake masa na rashin daraja da kuma girmama gwamna da gwamnatin jihar Bauchi. Ga Abdulrahman Muhammad da ƙarin bayani daga Baucin.
Takaddar cire wazirin daga mukaminsa mai ɗauke da sa hannun sakataren majalisar masarautun Alhaji Shehu Mudi Muhammad ya ce sabili da haka bisa zargin da masarautar ke yi an warware masa rawanin sarautar wazirin Bauchi. Takardar da ta fito daga majalisar mai martaba sarkin Bauchi an rubuta ta ne a ranar 2 ga watan Janairun shekarar 2023. Daga bisani na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar Bauchi Alhaji Nuhu Zaki, ko ya san da batun cire wazirin daga mulki?
Gaskiya ne, sun kawo mini takarda na ainihin Sallaman Alhaji Muhammadu Bello Kirfi daga matsayin wazirin Bauchi a wannan lokaci, wanda tuni aka maye gurbi garkuwan Bauchi an promote dinsa zuwa ainihin matsayin wazirin Bauchi a yau.
Alhaji Bakari kenan.
Insha Allah.
Sai dai kuma in ji cewar Alhaji Nasiru Ibrahim Darazo mai magana a madadin iyalan Alhaji Muhammadu Bello Kirfi ya ce batun cirewar da aka yi batu ne na siyasa.
Sunana Nasiru Ibrahim Darazo, ni ne mai magana a madadin Alhaji Muhammadu Bello Kirfi wazirin Bauchi.
Wazirin Bauchi an cire shi?
Wannan ai cire shi ai maganan siyasa ce, ba wai wata aba daban bane, tunda ba masarautar Bauchi ne ta cire shi a wazirin Bauchi ba.
Amma takardar ta fito daga masarautar Bauchi ne? To ba ganin masarautu a jihar Bauchi suna ƙarƙashin ma'aikatar ƙananan hukumomi ne da al'adu na sarautun jihar Bauchi?
Ƙarƙashin ma'aikatan ƙananan hukumomi da al'adu, amma haka kawai ai masarauta ba ta da raɗin kanta, ka je ka bincika masarautar Bauchi.
Sai dai kuma in ji cewar wani mazaunin garin Bauchi, Suleiman Ba'agale, bai ji daɗin hakan ba, ya kuma shawarci tsohon wazirin da rungumi kaddara.
Assalamu alaikum, sunana Suleiman Hassan Isa Ba'agale. To sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya da na tashi na samu wannan labari na razana na birkita ban ji daɗi ba. To amma ni abinda nake so in bayi shawara sai ɗauki kaddara, amma kuma gaskiya a matsayinsa na dattijo wanda ya kai shekara 80 bai kamata da man ya sa kansa a harkokin siyasa ba.
A wata sabuwa kuma diyar tsohon wazirin Hajiya Sa'adatu Bello Kirfi ta yi murabus daga mukaminta na kwamishinan kasuwanci da ƙananan masana'antu na jihar Bauchi. Tsohuwar kwamishinan ta aike da takardar sauka daga mukaminta ɗin ne jiya Laraba 4 ga watan Janairun shekara 2023 zuwa ga ofishin sakataren gwamnatin jihar Bauchi, inda take godewa gwamnan Bauchi saboda damar da aka bata ta kasance ɗaya daga mambobin majalisar dattawan jihar. Bata dai bayyana dalilanta na yin murabus din ba. Abdulhamid Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, matsalar man fetur da ake fuskanta a Najeriya ta soma shafar makwabciyarta ta jamhuriyar Nijar, wacce wani kasan amfani da manta kan dogara ne da na Najeriya. Rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar karancin man ta fi kamari ne a jihohin Agadez, Maradi da kuma Zindar, inda a Agadez ake saida litan man fetur akan sefa 120 kutankucin naira 700, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana.
Karancin man fetur din da ake fuskanta da kuma tsadarsa a wasu jihohin Nijar na ci gaba da haifar da imbin matsalolin sufuri da kuma harkokin rayuwa, inda a Agadez ake sayar da litaran mai akan sefa 120 kwatankwacin naira 700. Wannan ya haifar da wahalhalu masu yawa ga mutanen da suka dogara da man kuma sukan sha wahala kafin samun man fetur din.
Sunana Iliyasu, na zo nan shan mai. Mai ya ƙara kuɗi, abinda muka saba gani ba shine yau muka gani ba, kusan mai ya hauhawa yadda ba a tunani. A can baya mai nan ya zauna har 100, 110, 80, amma yanzu sai kai har 120, ba ma wani guri ba za ka samu shi a 120, wani guri da 100 ka da 20 ma sai ka neme ka karsa shi.
Sunana Ari, masara mai gaskiya yayi tsada, da mun saba akan hanya muna sai duk inda muka tardo ana saida mu a gometara, yanzu suna ce mu 120 kuma mun ba mu saba ba da mu je station mu sha wanga, yanzu yana da wahala samu mai.
Sunana ni Hajara, idan za ka taya daga wagga unguwa zuwa wagga unguwa dole sai ka dauki abun hawa, dan na saba biyan dala Arab, to yanzu abun ya kai har dala 60 kuma gashi wuri kusa, kuma abun ba wai iya masu abun hawa bane ka daya shafa, kuma abun ya shahi mu.
Karancin man fetur din dai ya faro ne daidai lokacin da tarayyar Najeriya ke fama da karancin man, wanda yawancin al'ummar yankunan kasar Nijar din sun dogara da man fetur din da ake shigo da shi daga Najeriya saboda saukin sa, duk da cewa Nijar na da nata. Mala Abubakar yana daga cikin masu sayar da man fetur din da ake shigo da shi daga Najeriya.
Najeriya su ma su da kansu yanzu suna cikin wannan matsalolin mai, matsalolin Najeriya ta shafe mu gaskiya. A cikin kwanukan ga yayi wata tsaya wadda ba mu masu saida ba, masu siye ma sun san abin da kan, saboda ya kai wurin da saboda yanzu wayan suna saida mai 120, 130, da yana ne kaka mutane su sai shojajenmu saukin shi. Gaskiya ana fuskantar karamcin shi sosai, saboda duka masu sai da man gaba wanda za a ce maka eh yanzu lalle abin nan yana shigowa kai da kai, kowa na ganin karamcin shi sosai.
Tsadar man fetur din dai ta sayi hauhawar farashin ababen hawa, musamman a daidai sahun da jama'a suka dogara da shi wajen gudanar da zirga-zirga. Malam Haruna Ibrahim, mamba a kungiyar masu sana'ar adaidai sahu a Agadez.
Mu adaidai ta ne muke, abinda dai sha mana kai dai mu wanda ya ci mana tuwo a ƙwarya fi sabilillahi bisa manga, saboda dai inda ka neme shi sai a ce 120, saboda da muna sayan shi har 900 har 85, tunda mu ciki suke ɗawainiyar, ciki suke samun amfani, ciki kuma ciki suka mai da amaniyar biyan buƙatar su. To amma yanzu ɗaukar fasaje dala 60 ne, akwai har wurin 100, man ya yi tsada.
Dubban matasa ne dai suka dogara da sana'ar sarandan mai da suke sayarwa daga tarayyar Najeriya saboda saukin sa. To sai dai kungiyar matasa na ganin ya kyautu gwamnati ta bullo da wani tsari na inganta rayuwar matasan. Abdurrahman Adamu, mamba a kungiyar matasa a Agadez.
Dama matasa ne suke yawan amfani da harkar kawo isan singa na bayan fage dai. Kenan dole ne sata ta yi yawa da tarataran hayoyi. Abinda muke so kuma ga gwamnati mu matasa ya samu dan tallafa mana. Ko da ma abinda dai kamata za mu zanka zuwa mu.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A ranar 25 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2023 ne, kimanin 'yan Najeriya fiye da miliyan 95 ake sa ran za su yi da fifi a rumfunan zaɓe don zaben shugaban da zai jagoranci mulkin Najeriya na shekaru hudu. 'Yan takara 18 ne daga jami'iyu daban-daban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta amince za su shiga zaɓen. Tuni dai ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'ar Najeriya suka fara tallata 'yan takarkarunsu da kwaɗaitar da jama'a su goyi bayansu. A ƙarshen makon jiya ne tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar shugabancin ƙasa a jami'iyyar Labour Peter Obi. A wata doguwar wasiƙa, Obasanjo ya ce duk da shike dukkan 'yan takarar ba tsarkakakku ba ne, amma wajen halayya da ayyuka, fahimta da ilimi da ɗa'a da ma ƙarfin jiki da ake buƙata don gudanar da aiki, musamman ganin yadda ƙasar ke tafiya a yau, ba kowa sai Peter Obi. To sai dai a daidai lokacin da Obasanjo ke bada ra'ayinsa, ita ma kungiyar Fulani ta bayyana goyon bayanta ne ga Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. A wani taro da al'umar Fulani daga jihohi daban-daban suka halarta a Jos Fadar jihar Plateau, sun bayyana cewa Atiku Abubakar shine ya cancanci mukamin shugaban kasar Najeriya.
Sunana Sa'idu Mai Kano, shugaban matasan Fulani a Najeriya. Mun hadu ne mun zauna domin mu fidda mutum daya wanda in Allah ya yarda shine zai zama shugaban kasa mai zuwa. Shine tsawaran mu da tattaunawan mu na Fulani Najeriya gaba daya. Muka amunshe mu ba za mu yi musulun ticket ba, za mu yi inda musulmi da krista suke, don akwai addinai biyu manya a kasan nan, su ne musulunci da kristaniti. Kuma babu wani kwararre a cikin manyan 'yan siyasan nan kamar Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya yi vice president shekara 8, ya san sirrin kasan nan. To saboda haka shi ya sa muka duba, muka ce mu Fulanin Najeriya mun yi ittifaki tun da ardoɗi da suka zo nan sun kai 2000, ardo kawai ai kun gansu, banda wakilansu da su madaki, su ne muka ittifaki gaba ɗaya da magana ɗaya a kan mu za mu zaɓi Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shugaban kasa mai zuwa.
Al'umar Fulani a Najeriya na da kungiyoyi daban-daban, kowace kungiyar Fulani Alhaji Sa'idu Mai Kano ke nufi ta amince da Atiku Abubakar.
Duk wanda kungiyoyin suke zagoranta su ne ardodi. To dukanmu mun zauna a nan yau mun haɗu, mu ardodin Najeriya duk sun haɗu a nan, duk wakilansu sun zo, su ne ai kungiyoyin. Da limamin miyatti Allah na kasa Malam Isa Baffa shi ya yi addu'a, shi ya yi zawabi a madadin miyatti Allah ma. Babu wani kungiyar da baya nan yau.
Me Atiku yake da shi wanda kuke ganin kamar idan ya zo zai kawo waɗansu sauye-sauye masu inganci a nan ƙasa?
Ai shi mai girma wajirin Adamawa mutumi ne wanda ya san kan siyasan ƙasar nan, ya san kan security ƙasar nan, wanda kuma bai da kabilancin addini ko kabilancin kabila, uban Krista uban Musulmai.
Shi ma Alhaji Danladi Ciroma ya ce suna addu'a ne Allah ya zaba musu mutum na gari.
A kudurinmu shi ne muna addu'a Allah Ubangiji Allah ya mana zaɓe na gari, ya kuma ya bamu shugaba adili wanda zai iya tafiyar mana da ƙasar nan fiye da baya. Domin a baya an yi irin wani tafiya ba a nemi izinin Allah ba, an yi ta yi abu kaman dole, sai Allah ya bar mu da kayan. To yanzu muna son Allah Ubangiji Allah ya mana zaɓe mafi alheri.
Duk wanda Allah ya bashi matsayi na zama shugaban ƙasa, mai kake fatan ganin an yi ma mutanen ku Fulani da kuma al'ummar Najeriya gaba daya?
To alhamdulillahi, na farko dai muna fatan alheri da duk wanda Allah ya bashi, domin wannan duk abin da ake yi hasasai ne. Muna fatan Allah ya ba na gari kuma mai tausayi, wanda kuma zai canja ƙasar nan ta koma kamar yadda muka santa. Akwai matsalan kiwo, akwai kuma matsalan tsaro. To tunda akwai matsalan tsaro kuma, dole in ana yin amfani da shugabanci, shugabanni na makiyaya, to in Allah da in gwamnati ta bada haɗin kai, abubuwa da yawa za su yi sauki insha Allah.
A bangaren Fulani matasa kuwa, Comrade Umar Ibrahim Maudo daga jihar Bauchi yace suna kan tarurruka ne don faɗakar da junansu da gindaye sharuɗa wa 'yan takara.
Yanzu haka mun taro na gamayyan kungiyan Fulani a Abuja ya fi su 20, saboda wannan zaɓen da muke shigo, saboda Fulani sun shiga wani yanayi a kasan nan. Ba Fulatani yau in ganka ba za a baka masauki ba, saboda abubuwan da ake blackmailing ake ɓata mana suna. To yanzu mun fito kuma muna da kungiyoyin da zamu goya ma mai martaba kuma wazirin Adamawa Alhaji Abubakar ya zama shugaban kasa
a wannan karo idan Allah ya ba wani mulki, ko da shi wazirin Adamawa ne. Me kuke bukata a matsayin ku na matasan Fulani zai fuskanta domin a kyautata muku?
Duk wani dan takara da zamu yi kokari mu mara masa baya, muna da shari'o'in mu da ka'idojin mu. Kaman kwanakin baya an yi wani taro a Yobe a kungiyar Fulani mai yace Allah Magban, president ya ce shi baya tare da kowane dan takarar shugaban kasa, saboda sai sun gama tattaunawa mun gabatar da damuwoyin Fulani da muke da su, ba Fulanin cikin gari ba, Fulanin da suke dajuka da ƙauyuka da mata su ne suke shiga yanayi. To mu duk dan takarar da yanzu Atiku Abubakar sai mun gaya masa duk abin da zai ma Fulani idan ya hau shugaban kasa, in ya amince, in bai amince ba za mu saki kiran kuma mu gaya muku ba shi damu ba.
Gabarista Umar Shitiyan da ke zama kusa a jam'iyyar APC kuwa, Bola Ahmad Tinubu shine ya cancanci shugabancin Najeriya.
Zaben nan mai zuwa, 'yan Najeriya gaba ɗaya sun fahimci abu guda, suna son zaman lafiya da juna, saboda haka dole a bi ƙa'idodin da zai kawo zaman lafiya. mun saba ana juyi ne ba nuba ne ake mutun shugabancin kasar nan arewa ta taba sai ta mika mu kudu ita ma ta taba saboda a zauna lafiya in dai za a yi adalci a ji tsoron Allah ya kamata a bar mutanen kudu su masu taba a kudun ɗan takarar da suka yi to ba su da yawa a cikin APC Tinubu shi ya ci mu inda muka tsaya kenan babu
kan batun shugaba da mataimakinsa suna daga addini guda barista Umar ya ce cancanta ake bukata
ba siyasan addini muke ba abinda ake yanzu shine ana neman shugaba ne Tinubu ne mataimakinsa Shettima ne daga Borno ni ban ga wani damuwa a wannan ba bayan aka fara wannan ba lokacin su Saddauna Mariga ya Saddauna Sokoto Ahmadu Bello shine shugaban NPC ya rike arewa ya bar musulmi dan uwansa Tufafalewa ya rike ba wanda ya kuka an buga tafi kuma sun yi aiki mai kyau
mai fashin baki kan lamura a Najeriya Kichime Goyen Gwatau yace kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suna bayyana goyon bayan yan takara ne don hasashen wanda zai kawo haɗin kan ƙasa
wato shi aminci da wani ko kuma goyon bayan wani dan taliki ko wata a shugabanci yana da muhimmanci wajen kawo canji na karni me ma'anan canjin karni wato na zamani idan kika duba a Najeriya misali mun samu General Olusegun Obasanjo yana goyen bayan Peter Obi mun samu General Ibrahim Badamasu Babangida tsohon shugaban kasa na Najeriya yana goyen bayan ra'ayi na shi Obasanjo kin ga dai shi bai fito ka'in da na'in a fili yace ya goyi bayan Peter Obi ba amma yayi goyen bayan abinda General Olusegun Obasanjo yayi wa'annan dattibai ne wanda duk ra'ayinsu yana ga neman cimma burin ɗaukaka Najeriya da kuma ingancinta a matsayin ƙasa a duniya idan kika duba ƙasa Najeriya akwai musulmai da yawa miliyoyin musulmai a Najeriya akwai kirista miliyoyin kirista a Najeriya daga lokacin da ake zaben running mate idan baka samu ka nemi wanda zai mataimakinka da zai samu ya zama wakili ne na hada kan Najeriya ba to da tibai za su yi shakka wannan shakka saboda wannan ƙasa Najeriya burinmu jin daɗin zaman lafiya na Najeriya shine a haɗa kan 'yan Najeriya.
Mun yi shekaru da dama a demokradiyyar nan ya kamata a ce Najeriya ta wuce ƙarfin tana duban a musulmi da musulmi ne ko krista da krista abinda dai take duba shine ya kamata a ce wanda dai zai haɗa ƙasa ba tare da la'akari da addinin shi ba ko da ma duka addinansu ɗaya ne wa'anda dai suka yi tasiri musamman wajen haɗin kan ƙasa da kuma kawo ci gaba a ƙasa.
Shi demokradiyya dama ba shi da wani abu na addini ko ƙabilanci amma saboda mu a Najeriya muna da wani al'ada na ƙabilanci wanda ƙungiya masu zaman kansu wanda ake kira civil society organization har ila yau ana ta gwagwarmayar ƙoƙarin ganin cewa in Najeriya mun daina alaƙa da ƙabilanci ko kuma da addini amma muna duban Najeriya ne idan za mu haɗa kan Najeriya to dole ne a samu an haɗa kai tsakanin kudu da arewa tsakanin kirista da musulmi
ƙasa da watanni biyu kafin manyan zaɓuɓɓukan na Najeriya 'yan takarkaru na kan zafafa yaƙin neman zaɓe yayin da 'yan ƙasa na gari ke karɓan katin zaɓensu don zaɓen waɗanda za su cire musu kitse a wuta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Tumadalla yanzu kuma sai labaran wasanni
Wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai saurare barkamu da sake ganin wannan ranar Alhamis ta farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2023 da ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatar da takaitattun labarin wasanni ga masu bibiyar hakokin wasanni shekarar 2022 ta haifar da sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban musamman inda aka yi ta tatabirza musamman a fagen kwallon kafa na cin kofin duniya inda aka ga kananan kasashe suka ba da mamaki a fagen iya taka leda shigowar sabon shekara ta 2023 ya samar da kafofi wa gwanayen murza leda inda halin yanzu Cristiano Ronaldo ya raba gari da tsohuwar club dinsa Manchester United ya koma kasar Saudiya domin taka leda a club din Al-Nassr, wanda kuma sa club din Al-Nassr ya janyo mata samun habakar mabiya a kafafen sada zumunta. Mabiyansa sun bunkasa tare da sayan rigarsa mai dauke da sunansa da kuma labarsa don nuna goyon baya. Sai dai kuma a yayin da magoya bayan nasa ke daukin ganin fara taka leda na farko da ake sa ran zai yi ranar 19 ga wannan wata ta Janairu sabon shekarar 2023 tsakanin club ɗinsa Al-Nassr da kuma Paris Saint-Germain a Saudiya, hakan ba zai samu ba a gare shi domin an ba shi jan kati guda da zai hana shi buga wasa har sau biyu. To halin da ake ciki kuma, Cristiano Ronaldo za a biya shi €200 million a kowace kakar wasa. Kudin zai iya haurawa zuwa €214 million idan aka gwamutsa su da wasu allows. Haka zai mai da shi dan wasan kwallon kafa da ya shalle kowa a karban kudi a tarihi. Ita kuwa club din Real Madrid ta kasar Spain ta ce ta gano 'yan wasan gaba guda uku da za su maye gurbin Benzema mai shekaru 35. Benzema yana kan ganiyarsa, ya samu kyautan Ballon d'Or a kakar wasa da ta wuce saboda irin kwazonsa a club din Real Madrid. Benzema ya taimaka wa club din lashe kofunan La Liga da na UEFA. 'Yan wasa guda ukun da club din Real Madrid din ke son ganin tasayo su sun hada hadda dan kasar Brazil Endrick, sai dan wasan Manchester City Erling Haaland, sai Rafael Leao daga club din AC Milan. A halin da ke ciki kuma, ƙungiyar kwallon kafa ta Flying Eagles 'yan kasa da shekaru 20 coaching ta Ladan Boso ya ce 'yan wasan Najeriya da ke kasashen waje za su samu gurbi ne a wasanni guda 20. Ya kara da cewa in har 'yan wasan da ke kasar waje za su sami gurbi zai kasance ne kawai bangaren kai hari da masu tsaro. Coach Ladan Boso ya yaba hukumar kwallon kafa Najeriya NFF saboda biyan 'yan wasan kuɗaɗensu da kuma shugabanni allows din su a kan lokaci. Kasashe 12 ne za su fafata a gasar cin kofin Afirka na kasa da shekaru 20, wanda kasar Algeria za ta ɗauki nauyin bakoncin kasashen na shekarar 2023. Gasar wanda za a gudana a shekarar 2023 na 'yan kasa da shekaru 20 shine na 23. Abdulwahab Muhammad, wuri Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ta yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice.
To, a takaicen, ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Laraba ta ce tattaunawar komawa ga yarjejeniyar da ta takaita shirin nukiliyar Iran ba ita ce babbar abar da Amurka ta sa gaba ba a yanzu. Mai magana da yawon ma'aikatar Ned Price ya gaya ma manema labarai cewa yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta 2015 wadda aka fi sani da gawurtacciyar yarjejeniyar haɗin gwiwa ta JCPOA ba ita ce mafi inganci ga Amurka ba a yanzu. Ko amma tsawon watanni da suka gabata ba a masa a ajandar ƙasar ba, Amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 a ƙarƙashin shugaban lokacin Donald Trump, wanda ya kafa hujja da cewa yarjejeniyar ta rangwanta ma Iran sosai sannan ya ƙara ƙaƙaba mata takunkuma. Iran ta mayar da martani da wajen yin watsi da alƙawaran da ta ɗauka a ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma don magance damuwar da ake cewa Iran na ƙoƙarin ƙirƙiro makaman nukiliya. Yau Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 a yakin da ya kaddamar kan Ukraine saboda hutun Kirsimetin 'yan ɗariƙar Orthodox. Putin ya umarci sojojin Rasha su dakatar da kai hare-hare kan ƙasar da ke makwabtaka da su na tsawon kwana 2.5 daga yammacin gobe Juma'a, a cewar fadar shugaban Putin, wato Rasha Kremlin.
Masu sauraro, duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Dadi Balawi da ya hada shirin. Sai injiniyanmu Patrick ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.